sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yaku makiri ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 12 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Alheri da kanin labarai.
To baba, kasar Ukraine ta kaddamar da tagwayen hare-haren makamai masu linzami a garin Mitopol da kuma yankin Crimea da Russia ta mamaye. Yayin da Russia ta kai hare-hare da jiragen da ba su amfani da matuka a binnin Odessa. Amma da gawar ɗalibin ƙasar Zambia ɗan shekaru 23 da ya rasu yana yi wa rundunar sojin Russia yaƙi a Ukraine gida. Kana, 'yan sandan ƙasar Zambia sun ce sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyautata zaton 'yanci rani ne 'yan ƙasar Habasha da ake zaton matsananciyar yunwa ce da gajiya suka hallaka su.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wannan mako ne ake fara taron shugabannin Afirka da gwamnatin Amurka. To ko menene muhimmancin wannan taro, ga Dr. Muhammad Indimi da ƙarin bayani.
Kowa yanzu yana son ya je Afirka. China sun yi da Afirka a Addis Ababa. Kuma watanni uku da suka wuce, Japan sun yi nasu a Tunis. Imanin hallara. Saboda haka abin yana kyau.
Yan bindiga guda biyu sun mutu, kana an kwato wasu mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani artabu da suka yi da 'yan sandan a karamar hukumar Song a jihar Adamawa.
Har ila yau za mu ci gaba da yin amfani da wannan dama mu kira ga al'umma da su dinga tallafa ma jami'an tsaro da bayanai na sirri.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da Sarfiyul Hashim Gumal zai gabatar. Amma kafin nan, ga labaran duniya kashin farko.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kasar Ukraine ta kaddamar da tagwayen hare-haren makamai masu linzami a garin Mitopol da kuma yankin Crimea da Russia ta mamaye, bisa ga rahotanni da ke fitowa daga yankin da ake yakin. Yayin da Russia ta kai hare-hare da jirage da ba su amfani da matuka a binnin Odessa mai tashar jiragen ruwa, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an jefa kimanin mutane miliyan 1.5 cikin duhu a yankin Odessa. Yayin da jami'ai ke kira ga mutanen da rayuwarsu ta dogara ga amfani ga wutar lantarki su fice daga yankin. Kakakin fada White House John Kirby ya shaida wa shirin talabijin na ABC da ake kira This Week, ko kuma wannan makon, cewa shugaban kasar Russia Vladimir Putin yana kokarin durkusar da Ukraine da hare-haren da yake kaiwa layukan wutar lantarki da kuma hanyoyin samun ruwan shan kasar. Russia ta kai hare-haren jiragen da ba su amfani da makamai 15 a Odessa da kewaye, bisa ga cewar rundunar sojin kasar Ukraine a shafinta na Facebook. Yayin da aka kakkabo 10 daga ciki, waɗanda suka wuce sun fada kan kamfanonin samar da wutar lantarki 2, bisa ga cewar ofishin babban mai shigar da ƙara na ƙasar Ukraine. Ofishin babban Attorney General ɗin ya ce dukkan jirage marasa aiki da matukin samfurin Sahel ƙira Iran ne. Amma da gawar ɗalibin ƙasar Zambia ɗan shekaru 23 da ya rasu yana yi wa rundunar sojin Russia yaƙi a Ukraine gida. Gawa Lemekani Nyarenda, wanda yake koyon aikin injiniya fannin nukiliya a ƙasar Russia kafin ya shiga aikin soja, ta isa tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta Kenneth Kaunda da ke birnin Lusaka jiya Lahadi. Ko da yake an ɗaukewa Lemekani na wayar makaranta, an same shi da laifin safarar miyagun kwayoyi a watan Afrilu shekara ta 2020, aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 9 a gidan yari. Daga baya aka yi masa ahuwa ƙarƙashin wani shirin ahuwa na musamman bisa wa'adin zai shiga yaƙin, inda aka kashe shi yana yaƙi da Ukraine. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Zambia Stanley Kakubo ya ce gwamnatinsa ta nemi cikakken bayani kan mutuwan Lemekani. 'Yan sandan ƙasar Zambia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyauta zaton 'yanci rani ne daga ƙasar Habasha. An jibge su a wata gona da ke bayan babban birnin ƙasar, bayan sun mutu da abin da ake kyauta zaton matsananciyar yunwa ce da gajiya, bisa ga cewar hukumomi. An sami wani mutum ɗaya tilo da rai da asubahin jiya, aka kuma garzaya da shi asibitin Lusaka domin yi masa jinya. Yayin da aka ɗauki gawarwakin zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki domin tantance su da kuma sanadin mutuwar tasu bisa ga cewar 'yan sanda. Binciken 'yan sanda na farko na nuni da cewa mutanen waɗanda dukkan su maza ne 'yan tsakanin shekaru 20 zuwa 38, waɗansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka jibge su a gefen hanya. 'Yan ciranin ƙasar Ethiopia suna yawan bin ta Zambia idan za su tafi waɗansu ƙasashe kamar Afirka ta Kudu, kuma ba safai ake samun rahotannin mace-mace akan wannan hanya ba. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, a wannan mako ne ake shirin fara taro, babban taro na 'yan kasuwan Afirka da manyan kusoshin gwamnatin Amurka, ciki har da shugaba Joe Biden, wanda shi ne mai masaukin baki. Wannan taron yana da alaka da harkokin kasuwanci, musamman da yake cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta Amurka, tare da haɗin gwiwar gwamnatin Amurka ne suka kira wannan taron. Manyan baƙi sun fara isowa a nan Washington DC, kamar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaba Bazoum Muhammad na Nijar da sauransu. Kowannensu kuma na tafiya ne da manyan 'yan kasuwa da suke dafa masa baya. Babban ɗan kasuwa a Najeriya kuma shugaban kamfanin albarkatun makamashi a Najeriya ta Oriented, kuma babban hamshakin attajiri a nahiyar Afirka Muhammadu Indimi yana cikin waɗanda suka dafa wa shugaba Muhammadu baya a wannan taron. Ya bayyana wa Ali Mustapha muhimmancin wannan taro.
Wannan taro ne muhimmi wanda su G7 suka kirkiro shi, ɗaya ya fara sai kuma waɗansu kuma su kuma sai suka fara. Yanzu in ka gani a Saudi Arabia jiya, shugaban China ya zo musu, an tara shugabannin larabawa na duniya gabaki ɗaya, su ma sun yi nasu jiya. To, shi kuma shugaban Amerika shi ma ya kirawo shugabannin Afirka gaba ɗaya. Yanzu haka an fara sauka, GB insha Allah za a fara. Saboda haka kowa yanzu yana son ya je Afirka. China sun yi da Afirka a Addis Ababa. Kuma watanni uku da suka wuce a Japan sun yi nasu a Tunis, shi ma na hallara. Saboda haka abin yana kyau, saboda haka kowa yana neman 'yan kasuwa da za su yi aiki tare.
Gwamnatoci abin da suke nema daban, abin da ku 'yan kasuwa manya kuke nema daban. Kamar wace riba kake jin ku 'yan kasuwa za ku iya samu, da kuma ita gwamnati mai za ta wani irin tsaraba za ta yi koma da shi da?
A'a, mu inda ƙasashen nan gabaki ɗaya muna so a haɗa kai. Haɗa kai shi ma wannan babban riba ne. Amma yanzu ka ga yanzu in ka je Rasha suna cikin yaƙi. Mu ma in ka je da muna cikin yaƙi da su Boko Haram da sauransu, ko da yake har yanzu ba a gama ba. Amma abin yana lafawa. To, in dai Allah ya sa aka haɗa kai da manyan ƙasashen duniya, wannan abubuwan ba za su sake faruwa ba, ni a gani na kenan.
Alhaji, kai ka san duka biyun, ka san Najeriya, ka san Amerika, ka san sauran ƙasashen Afirka. Kana ganin 'yan Najeriya ko bisa ga abin da ka sani game da kasuwanci a Amurka suna cin moriyar cuɗanyen 'yan Najeriya, misali da Amurka?
To, ai, in ka duba ka gani su Amerikawa sun fi ƙarfin aiki wajen mai a Najeriya. Babu 'yan kwangilarsu. Kuma ka ga yanzu in ka je Najeriya, China suna da 'yan kwangila, suna aikin mai komai da komai suna yi. Saboda haka Amerika su sun shiga aikin haƙan mai tun 'yan independence suke yi. To, wannan shi ma yanzu watakila sun ga komai ɗin ya musu kaɗan ne, suna son kuma a shiga waɗansu harkoki na daban.
China ta yi nisa, ta yi ƙarfi a wajen girka kanta a cikin ƙasashen Afirka. Kana ganin ta yi nisan da ba wata ƙasa watakila da za ta iya kama ta wajen harkokin kasuwanci yanzu a Afirka?
Ai, ba za a kama China ba, saboda China su ba su da girman kai, har burodi sayarwa suke. Yanzu in ka je kantin kwali, har kantuna suke da shi. To, kaga mutumin wannan ƙasar ba zai irin wannan abubuwan ba.
To, bari mu yi magana tattalin arziki, sha'anin tattalin arziki da ke faruwa yanzu a ƙasashe. A ko'ina ana magana cewa tattalin arziki yana faduwa. Me yake janyo wannan faduwa ɗin, da ko musamman dogaro kan harkar mai ce, ko kuma rashin mai da hankali kan wasu harkokin kasuwanci daban?
Eto, ai, ba Najeriya kaɗai ke da matsalar harkokin economy ba yau in kace wa ake bi bashi a duniya number 1 America ce ita ce kan gaba gurin cin bashi saboda haka ba wata kasa da ba abinta bashi mu namu bai ma taka kara ya kariya ba mutane ne ba su sani ba inda sun sani da ba za a damu ba duk duniya gaba daya ana cikin bashi
Anajin abin tarihi ya faru a Najeriya an samu mai arewacin Najeriya mai muhimmancin samun wannan mai kuma ya za a ci moriye shi.
Sosai za a ci moriye shi ai yanzu aka fara kuma duk inda arewa suke ake da mai kowa ya sani yanzu za a fara insha Allah.
Ba Gombe da Bauchi kaɗai ba ne.
Ina in ka je Nasarawa akwai mai in ka je Borno Lekki akwai mai idan ka je su Bidda akwai mai. Saboda haka abin da yana da bukatar kuɗi amma yanzu man da aka samu a Gombe kaga za a yi fertilizer za a yi lantarki za a yi refinery wannan duka ba wai wanda za a kai waje ba ne wanda za a yi amfani da shi a cikin gida to in aka samu irin na Bauchi guda uku ko hudu mun warke ba za a sake siyo wani abu daga waje ba
yanzu ana cece ku ce akan manna a Bauchi yake ko a Gombe yake aina yake
eto tsakanin su bi ne
amma kamar da kace ba nan kadai bane yake da mai to akwai kana da masaniya cewa za a ci gaba da hako wanda ba a riga aka hako din ba
sosai ma za a ci gaba insha Allah
Muhammadu inda muke nan babban dan kasuwa a Najeriya a tattaunawa sai da Ali Mustapha Sokoto za a ji kuma karashin wannan tattaunawa a shirye-shiryenmu na gaba. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga alheri da ci gaban labaran duniya.
An ji ƙarar harbin bindiga da fashe-fashe daren jiya a arewacin Kosovo yayin da Sabiyawa suka tare hanyoyi da manyan ababen hawa da turoktoci. An killace hanyoyin ne jiya Lahadi bayan da shugaban Sabiya ya ce zai nemi dakarun wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tsaro ta NATO ta tura dakarun Sabiya 1,000 a arewacin Kosovo da 'yan ƙabilar Sabiya suka fi rinjaye da cewa ana yi wa Sabiya barazana a wurin. An ci gaba da tsamari duk da janye zaben larduna da aka yi shirin gudanarwa ranar 18 ga watan Disamba da 'yan ƙabilar Sabiya a Kosovo suke adawa da shi. Sabiyawan Kosovo sun ci gaba da musayar miyau yayin da Firaministan Kosovan ya ce dakarunsa za su mai da martani kan duk wata tsokana da dukkan ƙarfinsu. Daga ƙarshe 'yan wasan ƙwallon ƙafa Morocco da suka nuna bajinta a gasar cin kofin duniya sun samu gagarumin goyon baya a nahiyar Afirka da kuma ƙasashen Larabawa sai dai lamarin yana da sarƙaƙiya a makwabtansu ƙasar Algeria da suke sa-insa da ita. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlas Lions ta zama ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta farko a nahiyar Afirka da kuma ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Larabawa. Da ta kai wasan kusa da ƙarshe bayan da ta doke manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai da ya sa ta sami yabo daga Dakar da kuma Dubai yayin da sauran ƙasashen Larabawa suka aika sakonnin taya murna. Gwamnatin Algeria da ta yanke ƙauna da Rabat a shekarar 2021 bayan shafa shekaru ana zaman doya da manja ba ta ce ƙala ba. Ƙasashen biyu sun daɗe suna jayayya kan wani yanki da ake taƙaddama a kai wanda ƙasar Morocco ke ɗauka a matsayin nata inda kuma ƙasa Algeria take goyon bayan wata ƙungiyar da ke neman ɓallewa mai ɗaukar makamai. Ƙasashen suna kuma taƙaddama kan waɗansu batutuwa da suka haɗa da daidaita ƙawance da Morocco ta yi da Isra'ila da kuma zargin leƙen asiri. A wannan shekarar an tada jijiyar wuya a kan zanen rigar ƙwallon ƙafar Algeria.
A gaida alheri da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotonmu. Wani artabu da 'yan sandan jihar Adamawa suka yi da masu garkuwa da mutane yayi sanadin mutuwar 'yan ɓatagarin guda biyu da jikata wasu da suka ari na kare. Wakilin Musalisu Muhammad Garba na ɗauki da ƙarin bayani.
Wannan gwabzawar dai tare da ba ta kashin ya gudana ne a dajin Boy da ke karamar hukumar Song a jihar Adamawan, inda rundunar 'yan sannan jihar tare da haɗin gwiwar 'yan sintiri ko kunce 'yan sa kai suka yi kukan kura tare da Nausa Ninkaya a cikin dajin suka koyi nasarar kashe 'yan ta'adda guda biyu da kuma jikkata wasu da dama. Al'amarin dai ya yi sanadiyar kwato waɗanda aka yi garkuwa da su har hudu a wannan dajin. Sauran daga cikin 'yan ta'addan da aka musu wannan kwanton ɓaunar dai sun gudu tare da harbin albarushe a jikinsu. Kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawan SP Suleiman Yaya Guroje ya tabbatar da akuwar lamarin.
Al'amarin haka ne saboda arangama da aka samu, muna da tabbacin cewa mutane biyu cikin masu garkuwa da mutane sun rasa ransu, sannan kuma Allah cikin ikonsa mun ceci mutane hudu wanda kaji daga bakin ɗaya daga cikin su. Har ila yau za mu ci gaba da yin amfani da wannan dama mu kira ga al'umma da su dinga tallafa ma jami'an tsaro da bayanai na sirri.
Biyo bayan wannan gumurzun ya gudana dai da shike rundunar 'yan sandan ta yi nasarar kwato hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a wannan dajin. Na koyi nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikinsu mai suna Jauro Ibrahim, wadda ya fara shaida mun yadda ma aka yi garkuwa da shi da kuma inda aka kai shi.
Daren Asabar ina gidana 11 na ga mutane sun shiga da bindigogi zuwa kanna da daddare, sun ce ba ni kuɗi, nace masu ba ni da kuɗi, sun ce ba ka da kuɗi, ai ga kuɗi nan, nace masu babu shi. To haka suka harbe bindiga suka nade ni, muka kama hanya muna tafiya da su da babura. Sai suka yayyaga rigunanmu suka daddaura fuskanmu suka sa mu a cikin kokon wannan duwatsun. To shine bayan kwana biyar da ya shigo muna kwance, za mu ci abinci ba su ba mu abinci ba, su ba mu ruwa sun ce ba su ba mu ba, an ba kudin nan ya zo ba miliyan biyu da rabi amma ban ba su ba. Suka ce to an ba mu bayar da kudin ba za su karkashe mu.
Bayan da rundunar 'yan sandan jihar Adamawan tare da haɗin gwiwar 'yan sa kai ko kwance 'yan sintiri wadda suka ba da namijin kokari domin ganin an tarwatsa maɓuye waɗannan 'yan ta'addan, al'amarin da ya sanya wasu daga cikin manyan 'yan jihar Adamawan murna tare da godiya da kuma nuni da cewar lalle ilahin burin jami'an tsaro a Najeriya na shirin cika. Malam Hayatu Gire, wadda ke zama tsohon malamin kwalejin horar da malamai a jihar Adamawan wato FCE a takaice, wadda ya ce
zamu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu wannan taimako na ganin ci gaba na harkan tsaro ana ta samun nasara akai a yau da gobe. Kullum mu a matsayin mu mutanen al'umma musamman mazauna arewa maso gabas, ba abun da zamu ce illa Allah ya saka musu da alheri da shugaban kaza sauran su.
Wannan gwabzawar tare da ba ta kashin ne ya gudana ne a dajin Boy da ke karamar hukumar Song a jihar Adamawan, inda rundunar 'yan sandan jihar tare da haɗin gwiwar 'yan sa kai suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda biyu da kuma tarwatsa maƙuyansu, hadima da kwato hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. Wasu daga cikin 'yan ta'addan kuwa sun gudu da harbin albarushe a jikinsu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Lado da wannan rahoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da wannan shiri na ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa kuka ba ta huda shi. A yau za mu duba ikirarin wani kwamiti da ya zargi babban bankin Najeriya CBN da rafa-rafa da wasu maƙudan kuɗaɗen shigar gwamnatin Najeriya. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi da Hashim Gumel. Gabannin fara bitar shirye-shiryenmu na shekarar 2022 mai bankwana. Kwatsam sai ga bayanan zargin rufa-rufa a kuɗaɗen caji da bankuna ke tara wa Najeriya. Da ɗan majalisar wakilai Muhammadu Gudaji Kazaure ya nuna takarda mai ɗauke da sa hannun shugaba Muhammadu Buhari da ta ba su hurumin bankaɗo rashin gaskiya a lamarin. Gudaji Kazaure, wanda an tabbatar ya daga cikin ajin 'yan majalisar wakilai da kan gana da shugaban Najeriya, ya kira taron manema labaru inda ya ce shugaban ya ba shi amanar aikin, ya kuma sanya babban daraktan hukumar tsaron 'yan sandan farin kaya Magaji Bichi da tsohon kwamishinan 'yan sanda na Kano Muhammad Wakili da ministan shari'a da ministar kuɗi da dai sauransu a matsayin 'yan kwamitin, inda Gudaji ya ce shi ne sakatari.
Sunana Honorable Muhammadu Gudaji Kazaure, ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Kazaure Ronigo 'yan kwashi. Bincikenmu ya yi bincike a kan triliyan 89.1 triliyan 89 da biliyan 100 su ne kudin da muke bincike wanda sun isa a biya wa Najeriya bashi har ƴaƴanmu su mora. Shugaban kasa ya sauka cikin mutunci cikin daraja kuma abin da yake ta fama kenan yana fuskantar matsala daga mutanen da ke kusa da shi domin ba ci gabansu suke so ba, ba nasararsu suke so ba. Abin da suka samu na duniya suke so su tsira da shi, abin duniya suke so su samu, abin duniya suke so su tsira da shi, sun samu abin duniyan yanzu kokari suke ya za su tsira da shi, babu ruwansu da martabarsa. Wanda ya shi ya kawo makarkashi yadda aka hana ni in je wurin shugaban kasa in masa bayanin wannan kwamiti da ya bani, in masa bayanin me muka gani, me muka binciko, nawa muka gani, wannan account din da CBN suke takama da shi, domin mu abin da muka sani wannan kudi dala billions 171 da suke investors account kudin gwamnati ne, domin babu wani investor da zai zo ya kawo dala billion 1 a ce SS busu sani ba. Dokar kudi ta kasa ta ce duk wanda zai zo ya investing din kudi suka kai wannan adadi zai sanarwa da security, kuma security busu sani ba. To ya kai har aka tara dala billion 100 dala billion 171 ba tare da jami'an tsaro sun sani ba. Kuma investor su wane investor ai na aka samu wannan kudin a Najeriya? Kudaden mu ne da ake tarawa na charges banda abubuwan da banki suke koyewa ba sa ba gwamnati. Dan haka bai kamata Najeriya ta ci bashi ba, bai kamata ana bin mu bashi ba. Wasu ƴan Najeriya ne suke rantawa Najeriya kudin Najeriya ake ƙara maida ƙasa baya. Wannan shine dalilin da yasa muka ce za mu sanar da ku ƴan jarida ku sani ga abin da ake ciki. Kuma zuwa sati mai zuwa in Allah ya yarda takardun da muka baku yanzu za mu ƙara muku kuma abubuwan da muka gani nan gaba. Sannan muna kira da mai girma shugaban ƙasa wannan kwamiti da ya bani da ya gaggawa ya neme ni ya ji me yasa aka tsaye da ni ban zo wurin shi ba. In ma an zo an gaya mai wata magana ya ji me aka gaya mai in faɗa masa duk abin da aka faɗa mai ba gaskiya ba ne. Muna yi ne don martabarsa, don darajarsa, don saboda ƴan Najeriya, don saboda future ƴaƴanmu da jikokinmu.
Gudaji ya yi zargin an kange shi daga ganawa da shugaba Muhammadu Buhari don kar ya samu damar yin bayanin halin da ake ciki don kar a kori gwamna Emefiele daga mukaminsa. Ga hira da filin ciki da gaskiya yayi da shi.
Gudaji Kazaure ka ce shi gwamnan babban banki ya yi taurin kai kun gayyace shi ya zo ya yi bayani, amma sai daga baya da kyar ya samu ya zo. Shin har ma kuka nemi a ranar watakila yana tsammani ko za a daure shi ne? A kuni zargi da kai ka ce ma canza wannan fasalin kudin da aka yi saboda maganan kwamitin nan ne, me yasa ka faɗi haka?
Abin da ya faru shi ne domin ya san cewa shugaban ƙasa ne ya samu wannan aikin, kuma ƙasa ba a san aikin da muke ba mun fito mun faɗa ba. An ƙirƙiro canje wannan kuɗin ne domin a nuna hanyoyin da kuɗi suka mutu, domin a binciken da muke babu inda za a nuna inda trillion 4.5 aka kashe su babu dalili. Saboda haka a yau wannan canje kuɗi saboda bincikenmu ya dakata ne, a dakatar da bincikenmu a kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya. Maimakon bincike da muke yi shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canje kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu, mu kuma nan ana dakile mu an hana mu magan shi. Wannan shine dalili CBN ta canje kuɗi ne saboda wannan binciken trillion 89 da billion 100 da muke yi. Shi yasa aka kirkiro wannan. Sannan akwai wasu policies, wasu dokoki da CBN take ta ɗaukowa duk don ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu.
Amma Gudaji Kazaure, kai a wajenka shi Godwin Emefiele gwamnan babban bankin nan babban ɗan cin hanci da rashawa ne kenan?
To abin da ke faruwa ya nuna haka, domin kuɗin da ake tarawa da kuma kuɗin da ake ba gwamnati da kuma shi kansa dokokin da ya karya ya mallaki share a bankuna, ya mallaki ma bankunan ta ƙarƙashin ƙasa, abubuwa da yawa ya mallake su wanda ya saba doka yana kan wannan kujera ya mallake su. Sannan irin yadda yake zuwa da abubuwan da za su kuntatawa ƙasa, domin ko wannan dokar da ya kawo ta cewar ba za a cire kuɗi ba ya wuce 20,000 so ake yi mutanenmu da suke ƙauyuka masu sai da dabbobi da kayan abinci wanda ba sa mu'amala da banki su ake so a karya. Sannan ana so a karya yaranmu matasa da suke POS, kusan mutum 18 million a Najeriya da suke cin abinci ta hanyar POS su dauko cash wanda yake bukata su bashi ya dan sallame su suna samun abinci su ma ana so a kashe
kun so da ku cafke shi a ranar da kuka gayyace shi a ofishin hukumar DSS shin me yasa kuka yi hakuri kuka ba da bailin sa lokacin
abin da ya faru ya kawo uzuri guda biyu ya ce yana da taro na IMF akan bashin da za a ci a Nigeria a America shi da minister of finance za su je su yi briefing na biyu baya da koshin lafiya akwai magungunansa da yake sha a gida na uku jininsa ya hau hankalinsa ya tashi saboda ya ga yayi awoyi a je so wannan ta sa hankalinsa ya tashi shi kuma da yake shi DG mai adalci ne mutumin kirki ne baya san fituna sai ya ce to a kyale shi a ranai a ci gaba da bincike ya je ya aiwatar da wannan aikin kasar amma ya duk takardun da muke bukata ya kuma san da aka ce ya dawo shine muka sake shi a beli yanzu haka a zaman beli yake
yau wato a ƙarshe ka ce ka zargi wasu mutane da suna hana ka zuwa ganin shugaban kasa domin kai masa waɗannan bayanan shin waɗanne irin mutane ne waɗannan ne
to a waɗanda ni dai waɗanda suka nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban kasa na farko dai dan uwana protocol shi yake kai ni kuma shugaban kasa ya ce mun duk sanda nake bukata in zo in ganshi in biyo ta gurin sa kuma ya tambaye ni wa nake so ma ya hada ni da shi nace shi zai hada ni da shi saboda shi yake kai ni nace bai kamata in tsallake shi ba farko shi yake kai ni kuma yanzu in nuna wani kaga ban yi daje ba kuma yaya na ne gidan mu daya saboda haka na dogara amma ni dai shi ya hana ni in ga shugaban kasa domin ta hanyar sa nake ganin shugaban kasa kuma shi shugaban kasa yace in gani in zan ganshi shi yace da ni bazan ga shugaban kasa ba ba kuma caye ba zan ga shugaban kasa ba caye na daina ganin shi ni kadai sai dai in je in rubuto takarda in ma zamu ganshi a kwamitance wanda zai iya daukar lokaci a ce ba ai approving ba a badda takardar tunda ni san da nake zuwa na ganshi yayi ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi naje ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi ya ba ni wannan aikin kuma sai da ya ce min amana 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 har so uku ya gaya wa DGSS amana 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 kisa muka rike wannan amana so nayi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban kasa a biya duk bashin da ke kasar nan dala ta kare farashin komai ya sauka a samu saukin rayuwa irin wannan aiki da na sadaukar da rayuwata kullun ana yakata ana tamitin a kaina akan rayuwata so amma a ce an dakatar da ni an hana ni zo in gaya masa so wannan shine abin da yake tsoratar da ni
gwamna Emefiele a lokacin bayanan sauya fasalin ya ce naira triliyan 2.7 cikin naira triliyan 3.2 da aka buga na hannun jama'a ne da hakan ke yi wa tattalin arziki zaman kasa don haka matakin zai sa kuɗi dawowa bankuna kazalika Emefiele ya ce hakan mafara ce ta daƙile karɓar kuɗin fansa daga ɓarayin daji
these challenges primarily include one significant hoarding of banknotes by members of the public with statistics showing that over 85%
Gwamna Emefiele ya ce waɗannan kalubalen sun haɗa da gagarumin tattara takardun kuɗaɗen banki da jama'a ke yi kuma alƙaluma sun nuna cewa sama da kashi 80 cikin 100 na kuɗaɗen da ke zagayawa ba sa cikin rumbunan bankunan kasuwanci
of coins in circulation are outside the vaults of our commercial banks
filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi fadar shugaban Najeriya kan ikirarin wannan kwamiti amma fadar shugaban kasa ta bakin mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ta musanta aikin kwamitin da bayyana cewa hatta yawan kuɗin da ake magana ya fi ƙarfin dukiyar kasa ko a ce hasashen ya saba wa hankali masu sauraro idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu fara bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku har zuwa ƙarshen wannan shekara mai karewa yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Hikaya ni Sarki Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
kuma da Allah a gaishe ka duka kuma abinda za mu iya kawowa kenan idan Allah ya yarda sai kuma da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi da daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za mu zo da wani sabon shiri amma kafin nan bari mu mika sakon taya murna ga Alhaji Basiru Isaka na Lands Commission a birnin Accra wanda Sarki Musawa Accra na Basiri ya nada shi Sarkin Samarin Musawa Accra to Allah taya Alhaji Basiru engineer da uwar gidansa Hajiya Zainab Riko na wannan alfarma da Allah ya musu yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da sauran jama'a Baba Yakubu Makiri ke sallama. Assalamu alaikum.